tuna yanda ka sami kudin ka ka ja wuya ka sami kudin ka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a barka da hantsi, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke fadakar da ku akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Assalamu alaikum, Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Sanin kowa ne cewa tattalin arziki baya haɓaka ba tare da ingantacciyar wutar lantarki ba. Najeriya ta daɗe tana fama da ƙarancin wuta. Can baya an yi ƙoƙarin gina wani katafaren kamfanin da zai samar da wutar lantarki a tsaunin Mambila da ke arewa maso gabashin ƙasar, amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa. To ko me ya kawo cikas har yanzu ba a gina ma'aikatar ba? Wakilarmu Madina Dauda ta yi fira da Alhaji Idris Muhammad, tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki na Najeriya, da Alhaji Khalil Ismail, ƙwararre akan fasahun tattalin arziki, akan dalilan da suka sa aikin kamfanin ya tsaya yau shekara da shekaru. Ga yadda firar tasu ta kaya.
Wannan kamfanin wutar lantarki ta tsaunin Mambila amma fara batunta tun a 1982 ne, kuma tun a wannan lokaci an sa ran za ta ba da wuta har megawatt 350, da kuma an gina ta da ita ce za ta kasance babba a wannan ƙasa tamu. An ba da wannan kwangila a watan 5 na shekara 2007 akan kuɗi dalar Amurka biliyan 3.2, ko kuma naira biliyan 508. Sai Kwatsam a lokacin shugaba Goodluck Jonathan aka dakatar da wannan kwangila ba tare da ba da wasu hujjoji na azo a gani ba. An dakatar da shi a watan Disamba ta shekara 2013. Sai dai kuma shawarwarin dakatar da wannan kwangila ya fito ne daga babbar ma'aikatar wuta ta ƙasa. A wata ƙasida da Profesa Salihu Mustapha ya rubuta, ya ce akwai haɗin gwiwa da ake kyautata zaton samu daga magudanan ruwa masu yawan gaske a wannan ƙasa da za su ba da wuta daga tushen kamfanin wutar ta Mambila, wanda in da an same su bayan an haɗa kamfanin wuta ta Mambila, to za su ba da wuta har megawatt 6,000, wato kenan za su ninka yawan yadda aka so a yi a 1982. Ganin alfanun wannan kamfanin wuta ta Mambila, ana iya cewa za a samu kafa na ba matasa ayyuka da dama a wannan ƙasa, kuma za a samu wadatar wutan lantarki da masu ƙananan ayyuka na hannu da na ƙananan masana'antu za su bunƙasa. Kai har ma da manya-manya masana'antun kamar su masaku da ake da su da a shiyoyin arewa ta wannan ƙasa. To a yanzu zan fara ne da tambayan shi Alhaji Idris, ganin cewa shi ne ƙwararre a wannan fanni. Alhaji Idris Muhammad, ina aka kwana a batun kamfanin wuta ta Mambila da yake kai ma ɗan jihar Taraba ne?
To masu saurare, ina muku barka da warhaka. Kuma Hajiya Madina, kamar yadda kuka saurare ta, ai ina jin tarihin halin da aka kwan ta riga ta bada. Ni kuma sai dai in ƙara iyanawa ƙarin gwargwana, amma duk wani magana da siyasa da ainihin inda aka kwana kin riga kin gama. Abinda dai zan ce shine Allah ya ba shugaban ƙasa ikon ya fuskanci wannan kwangila na Mambila da tabbatar da cewa an gina wannan kamfanin sarrafa wutan lantarki na Mambila ko ba komi. Alalace a samu wannan 3,000 megawatt 3,000 da ake nema. In ko Allah ya sa har ya samu ƙarfin zuciya ya ci gaba ya samu ƙarin 3,000 din, megawatt 3,000 din, alalace za a samu ƙarfin wutan lantarki na megawatt 6,000 daga wannan Mambila power plant din. Ƙarin da zan yi wanda yake ke baki sama ba, kuma ni zan bada saboda Allah cikin ikonsa na yi shekara 25 na aiki a wannan kamfanin wutan lantarkin, kuma sai ya kasance a lokacin da gwamnatin tarayya take neman a farfado da wannan project na sarrafa wutan lantarki na Hayin Mambila. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suke ta rubuce-rubuce a kamfanin wutan namu wato NEPA a wannan lokacin zuwa gwamnati. Ainihin gaskiyar maganan shine ƙarfin ruwan da ke ko kuma ruwan da ke na Mambila wanda yake ya taso daga Kamaru zai iya ba da ƙarfin wutan lantarki megawatt 10,000. Wannan maganan duk wanda yake so ya je ya bincika ya kuma duba World Bank report, bankin duniya da ta kafa ta appointing consultant ya je ya duba ƙarfin ruwan da yake wadataccen ruwan da yake wannan Hayin Mambila din megawatt na lantarki nawa zai iya badawa. Akwai report sun rubuta sun ba gwamnati sunan wannan fadin Quin Ebeye French company su suka yi wannan report ne kuma yana nan aje a duba za a iya samun megawatt 10,000 daga Mambila. Allah cikin ikonsa. Saboda haka in ana magana a rika fadan gaskiya kuma dan zai taimaka wa gwamnati wajen daukan ainihin matakin da ya kamata a rika bada magana yadda yake.
Khalid Ismail, kai kwararre ne, ya kake kallon wannan batu na samar wa Najeriya wutar lantarki daga tsaunin Mambila da aka kwashi shekaru wajen 24 ana batun shi har yau ba wani abu da ya wakana a wurin, duk da cewa shugaban kasa ya je kasar China an kuma mai alkawarin ila za a waiwayi wannan ayyuka. Ya kake kallon wannan al'amari?
To Ajiya Madina, wannan al'amari abu ne wanda yake abu ne mai sauki amma da kamar wuya. Ta wannan hanya matsalar wutar lantarki wanda yake nan yanzu a ƙasa ma gwamnatin tarayya ta yi kitso da kwarkwata wajen tabbatar da shi, balantana kuma wanda aka bada aikin shi aka zo aka dakatar da shi, siyasa ta shiga ciki, kabilanci ya shiga ciki, sannan kuma da masu rubda ciki akan al'amuran ƙasa suka shiga ciki. Ni abin da nake son ƴan ƙasa su sani da kuma uban tafiya shine shugaban ƙasa, muna addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa mai gwiwa ya hada shi da mataimaka na gurai, don a gaskiya in kika dubi abubuwan da yake tafiya al'amuran ƙasa sai kika kamar har yanzu yana da gura-gurbi wajen bashi shawarar ayyukan wanda suke taimaka masa wajen aiki. Yanzu idan kika dubi ka inji lokacin da aka tanadar da ita za ta yi shekaru 40, bayan shekara 40 a samar da wata, to amma har yanzu ba a samu kwatankwacin irinta ba, kuma ba a tabbatar mata da gyara wanda yake mai ingancin da za ta dore ba. Shugaban kasa ya tashi ya je China, gwamnatin China da gaske take ta taimaka mishi, ta taimaka wa kasar Najeriya. Ya tafi tare da ƴan kasuwa wanda aka tafi da su na bangare daban-daban, daga ciki akwai wanda suka tafi daga bangaren abin da ya shafi magudanar da wutar lantarki don yanda za a samar da ita, misali kamar wutar Mambila. Tunda shugaban kasa ya tafi ya dawo, babu wani abu da gwamnatin tarayya ta bibiya na tabbatar da alaka da kasar China don samun wannan fasi da za ta taimaka a Najeriya ga an tabbatar da samun wutar lantarki na bangaren Mambila. An zo an dakatar da wannan abu, Umar Musa Radio ya sake dauko da wannan abun, ya karkada file ya ce a zo a ci gaba da wannan abun. Bayan Allah ya yi gushewar shi, wanda ya gaje shi siyasa ta shiga ciki, kabilanci ya shiga ciki da kuma babakire. Ni ina ba da shawara Allah ya sa wannan abun ya kai kunnan shugaban kasa, don shi kadai yake da zimmar kishin tafiyar da al'amuran kasar nan. Da yawa mutanen da suke tare da shi tunanin bukatar kansu ne, don na tabbatar minista da yake kai yanzu Fashola akwai ishu da aka dauko na maganar a tabbatar da ishu na power station na solar a North East, sai ya ce babu, North East ba su da ruwa a dauka a kai Lagos a yi shi a cikin ruwansu. Kin ga akwai kitso da kwarkwata. So wannan abu ne,
badin tambaya Alhaji Idris, shin samar da wutan lantarkin nan wai shin lalle dole ne sai ta gas za a samu wutan lantarkin nan, ganin cewa yanzu haka ma Najeriya tana fuskantar kalubale na fasa bututun mai kullun, gas din ma har yanzu ba mu fara sarrafa ta ba, kenan ba za mu iya magance harkan wuta ba kenan gaba daya a Najeriya?
Maganin wutan lantarki yanzu ai shine muke magana, maganin kuma shine kar ma a ce za a dangana ga gas, a duba gawayi, a duba karfin rana, a duba karfin iska, a duba dattin shara wanda yake Allah ya sa da akwai su. Abunda ya sa muka ce ai an riga an ba gas shekara wajen 40 yanzu, an ba gas, an komi sai a ce gas, komi sai a ce gas, komi sai a ce a gas a Najeriya. Kamar yadda nike bayani yanzu, idan aka je aka duba kuɗin da aka kashe, shirye-shirye da aka yi akan sarrafar da wannan hanyar ƙarfin wutan na gas, in mutum na da imani, in yaji tana iya, mutum yana iya ajiyan zuci, wanda kuma wannan kaman sai a ce a barwa tarihi. Amma lokacin abu yayi, yanzu da shugaban ƙasa Allah ya bashi ikon yi, ya kuma saurari wannan hirar da muke da kuma shawarar da muke cewa lokacin duba ƙarfin wuta na gas yanzu ya zama a ajiye shi ya zama na biyu, amma ta hanyar gawayi, bakin gawayi da ƙarfin ruwa hydro kaman na Mambila da ire-iren su, da akwai su da yawan gaske, akwai jihohi da suke da koguna da ke da ruwa daban-daban wanda za a iya sarrafa ƙarfin wutan lantarki koda na megawatt 5 ne. Megawatt 5 din nan kuma zai iya haskaka ya ba kamfanoni ƙarfin wutan lantarki da zai canja al'amuran, bunƙasa al'amuran cinikayya a wannan ƙasa.
To jama'a, saboda ƙarancin lokaci za mu dasa aya a nan, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalid Ismail da wakilarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodone da ya shirya mana sauti, ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Katuna yanda ka sami kuɗinka, ka jawo ya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.